Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da yaurana asabar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makiyar da sauran abokan aiki ke farancin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfi Lu tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya mutu da safiyar yau Laraba yau Asabar. Sai kuma shahararren dan wasan cricket na duniya Imran Khan ya kama rantsuwar fara aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na cikin 22 a yau Asabar. Kana wasu masana makamai a nan Amurka sun ce an yi amfani da bam na kirar Amurka wurin kai hari da rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin Saudiya ta kai a Yemen.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji tsohon shugaban Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya rasu yana mai shekaru 80 a duniya.
Yubi da yawa saboda ya riga ya tafi tarihi. Na'am. Kuma tarihi ba zai taba mantawa da shi ba. Na'am. Duk lokacin da an kai tarihi guda biyu ta duniya.
Haka kuma za mu kawo muku ra'ayin wasu mutane ciki har da waɗanda suka san shi kansa marigayin da kuma irin taimakon da ya bayar lokacin yana raye.
Rayuwar da mutum ya sadakar da rayuwar shi ga duniya baki ɗaya. Kun da ya dawo gida ma ai da kudin kawai da wani abin da ya damu ƙasa yana kuma taimakawa game da shawara zuwa gwamnati ƙasa.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Idan lokaci kuma ya bamu dama za mu kawo muku kaɗan daga cikin ɗimbin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Tsohon babban magatakardan Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya mutu da safiyar yau Laraba kuma ya mutu yana da shekaru 80 a duniya. Iyalan Annan da gidauniyarsa ne suka sanar da wannan labarin mutuwarsa a wani sakon Twitter inda suka ce ya mutu cikin kwanciyar hankali bayan wani dan rashin lafiya da ya yi a yau Asabar. Sadarwar Twitter ta kwatanta Annan a matsayin dattijo na duniya wanda ya himmantu wurin kishin cigaban kasashen duniya ya sadaukar da rayuwarsa wurin neman zaman lafiyar duniya. A lokacin aikinsa na jagorancin Majalisar Dinkin Duniya ya yi aiki tukuru wurin tabbatar da zaman lafiya da aiwatar da shirye-shiryen ci gaba da kare haƙƙin bil'adama da bin tsarin doka da oda. Ita ma Majalisar Dinkin Duniya ta aike da wani saƙon Twitter a yau Laraba a yau Asabar. Tana jimamin wannan rashin babban mutum shugaba kuma mai hangen nisa. Saƙon na cewa kayi rayuwa mai kyau abin koyi. Kofi Annan haifafen dan Ghana shine bakar fatan African farko da ya fara derewa a matsayin babban magatakardan Majalisar Dinkin Duniya daga shekarar 1997 zuwa shekarar 2006. Kuma shine babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya na farko da ya fara da ya rike mukamai daban-daban a matsayin ma'aikaci na majalisar. Shahararren dan wasan cricket na duniya Imran Khan ya dauki rantsuwar kama aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na cikin 22 a yau Asabar. Sai dai zai huskanci kalubaloli da dama da suka hada da karewar dukiyar kasar da ke adanya a kasashen waje da kuma shan matsi da ke karuwa akan kasar ta yaki da yan kungiyoyin yan ta'adda wanda ake zaton suna gudanar da ayyukansu a kasar. A cikin jawabin fara aikinsa biyo bayan zabinsa da aka yi a jiya majalisar dokoki, tsohon kyaftin wasan cricket din ya yi alkawarin tabbatar da matakan lissafi masu tsauri akan masu yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa. Khan ya yi nasarar samun mulki ne bisa ga alkawarin da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai baiwa kowa haƙƙinsa daidai wa daida ba kamar abin da aka saba gani na fifita wasu a cikin kasar ba. Wannan kalamai nasa na kawo sauyi da gina sabuwar Pakistan sun yi tasiri wurin samun jama'a ciki har da mazauna yankunan birane masu ilimi da ma matasa masu ilimi waɗanda suke kallon shugabannin farkon a matsayin waɗanda suka yi dumu-dumu wurin aikata rashawa. Masu sukar kan suna zargin sa da samun goyon bayan ma'aikatan sojin kasar mai karfi da kuma ma'aikatan lekin asiri na kasar. Babban kalubale da wannan sabuwar gwamnati za ta fuskanta shine yadda za ta tsame kasar daga biyan bashi da ke neman haƙƙin kasar. Masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa sabuwar gwamnatin na bukatar daukar matakin gaggawa na neman taimako daga hukumar lamuni ta duniya ta ceto kasar daga kudade da za su kai dala biliyan 14. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wa hukumar lamuni ta IMF kashedi a cikin wannan lokaci ta daina amfani da kudaden harajin Amurkawa tana baiwa Pakistan kudi tana biyan basu suka ta karbe a hannun China. A cewar wani rahoton talabijin CNN, masana makamai sun ce an yi amfani da wani bankiran Amurka wurin kai hari da rundunar haɗin gwiwar ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia ta kai a Yemen, wanda ya taɓa wata motar ɗauke da ƙananan yara a wata kasuwa kuma ya kashe mutane 50 kane jika ta wasu 40. CNN ta faɗa a jiya cewa masana sun gano bam da aka yi amfani da shi a cikin wani hoto wanda aka ɗauka jim kaɗan bayan mummunan harin da aka kai. Wasu mutane 79 kuma sun ji rauni a wannan harin, ciki har da ƙananan yara 56. Mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa na jagorancin Saudiya ya faɗa tun farkon wannan watan cewa wannan harin ya auna 'yan tawayen Houthi ne a kasuwar, wanda haka kuma ya yi daidai ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma dokoki na taimakawa jama'a. A cikin shekarar 2016 din, shugaban Amurka Barack Obama ya haramta sayarwa Saudiya irin wannan bam wanda aka taɓa amfani da shi a cikin irin wannan wato hari da aka kai. Amma kuma gwamnatin Trump ta ɗage wannan haramcin da aka baiwa da aka ɗora a kan Saudiya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin zaɓen da aka yi a Cambodia a kwanan nan tana mai cewa ba a yi gaskiya ba, kana an tabka baguri a wannan zaɓen. Ta kuma kira ga gwamnati ta sako mutane da ke ɗaure da suka nuna adawarsu ga abin da suka kira wato an gudanar da zaɓen algusu. Abin mamaki ga mutane da dama, Prime Minister Hun Sen da daɗin shugaba a yankin Asiya ya sake lashe zaɓen a matsayin Prime Minister a watan da ya gabata. 'Yan adawa da suka kalubalanci zaɓen suna cewa wato an yi sata, kana kuma ba a yi gaskiya ba wurin fitar da sakamakon zaɓen. Ofishin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matuƙar damuwa ga take haƙƙin bil'adama a cikin lokacin zaɓen. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ce an wargaza babban jam'iyyar adawa ta Cambodian National Rescue Party cikin watan Nuwamban bara, kuma madugun 'yan adawa na ci gaba da zama gidan yari bisa laifin cin amanar ƙasa. Mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamadasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana tsorata masu adawa ga wannan zaɓen da kuma tsangwaman su, ana kuma kama su saboda faɗan albarkacin bakinsu game da zaɓen.
Some were threatened that they would face difficulty in public services.
Kashe ana yi musu barazana cewa za su sha wahala wurin aiki na gwamnati, kuma ba za su samu aikin ba ma idan ba su yi zaɓe ba. Ta ce mun samu bayanai cewa ana biyan mutane idan suka yi zaɓe. Ta ce mun miƙa waɗannan bayanan ga gwamnati kuma mun bayyana matuƙar damuwarmu a kai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya, Allah ya wa tsohon shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan Nasrallah, yana mai shekaru 80 a duniya bayan da ya wata 'yar gajeriyar rashin lafiya. Wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, na ɗauke da ƙarin bayani.
Ya dai mutu ne a asibiti cikin wani gari da ake cewa Bern a ƙasar Switzerland da sanyin safiyar yau Asabar. Ya bar mata ɗaya mai suna Nani da ƴaƴa uku, Ama, Kojo da Nina, dukkansu kuma na tare da shi. Allah ya karɓi ransa. Kofi Annan ya koma da zama birnin Geneva, kan ya koma wani ƙauyen Switzerland, inda nan ne Allah ya karɓi ransa. Na dai tuntuɓi Usman Bari, wanda diploma ne da ya yi aiki da kungiyar hadakan Afirka wanda marubuci ne kuma masanin tarihi ga abin da yake game da marigayi Dr. Kofi Annan
ya riga ya bar gurbi da yawa saboda ya riga ya tsufa tarihi
na'am
kuma tarihi ba zai taba mantawa da shi ba
na'am
duk lokacin da an kai tarihi guda biyu ta duniya tarihi na farko ya zamanto ya danganci majalisar ɗinkin duniya
na'am
wanda aka gaba ta shekara 1945 na biyu kuma idan muna bukatan tarihin bakar fata gaba daya wato gwagwarmaya da aka yi na samun yancin mulkin kai na siyasa da kuma tattalin ci gabar kasa da sauransu kuma ba za a tattawa da shi Kofi Annan ba to shi ne wanda ya yi kokarin kafa ita wannan cibiyar wannan kungiya a kasar Ghana inda ake renon soja wanda za a nuna musu ta yadda ake da wazar da zaman lafiya inda rikice-rikice kan barke daga lokaci zuwa lokaci.
Na'am.
Cibiyar wannan abin a nan Ghana yake.
Na'am.
Muna da Kofi Annan Center.
Na'am.
Wannan ta zama babban makaranta a yanzu yadda mutane daban-daban kasashe daban-daban suka aiko da mutanen su da su zo su yi fannin na wanzar da zaman lafiya ta kasa da kasa.
Waɗannan kokarce-kokarce da ya yi wani irin tasiri ya yi a kan mu 'yan Afirka ko kuma dai baƙar fata?
Wal tasirin da ya yi ne shi ne ai ya kawo mana faɗakarwa sosai da gaske da kuma wayar da kan al'ummar Afirka gaba ɗaya cewa mu kuma za mu iya taka rawan gani a siyasar duniya.
Na'am.
Bayan haka kuma wato muna da murya wadda wannan murya za a iya sauraron ta lokacin da duk aka yi yunkurin wanzar da zaman lafiya a kasa da kasa gaba daya wato wannan ya muna wannan tasiri.
Wani darasi za mu iya koya daga rayuwar Kofi Annan tun yana a matsayinsa ma'aikaci har ya kai wannan babban matsayi?
Darasi da za a dauka shi ne kawai ba abin da ya sa masa wannan ke dai kawai kokarin da aka yi samu ilimi na zamani yadda ya kamata. Wannan ilimi na zamani ɗin da ya kamata ta yi shi wannan ya taimake shi. Saboda haka wato sai kuma ku ga na zamani ne wato yadda yake ya mallaki fiye da lokaci daya banda Turanci yake iya buga Faransanci a sadakar da mutanen Ghana a siyasance wannan tarihin Ghana ya nuna mana haka.
Okay.
Saboda haka wato samun wani wanda zai su bayyana masa a gurbi yanzu kan ina ganin sai kuma a samu wani haka a kasar ba garman abu bane sai kuma nan da dama sai dai zan ce ma gudun shekaru 100 nan gaba kila za a fi samun haka musamman a ce kasar Ghana za ta iya samar da wani gudun gurbin ka da ba garman abu bane.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas. Kofi Annan ya zamanto bakar fata na farko kuma daga nahiyar Afirka da ya shugabanci Majalisar Ɗinkin Duniya. Baba Yakubu Makeri ya zanta da Alhaji Usman Awraj da ke zama tsohon ɗan jarida inda ya fara tambayarsa ya yi ga rayuwar Kofi Annan.
Rayuwar da mutum ya sadakar da rayuwar shi ga duniya baki ɗaya. Kun da ya dawo gida ma ai da irin na kawai ba. Duk wani abin da ya damu ƙasa yana ci. Ina kuma taimakawa game da shawara zuwa gwamnati kasa. To rayuwa ne dai yanda zan ce wannan mutum ba ya nisan kanshi bai tashi yana kuwa cewa shi ne wani ba a fahimci aikin shi dai ya sa gaba kuma yana yi yadda ya kamata amma ya taso yana wani bunƙasa ba shi cikin rayuwar shi sam kowane lokacin shi da mutane ne duba yake yin shi da kowa duk ɗaya.
Shi yasa me zaka ce ma jama'a game da shi musamman shugabannin mu?
Kwarai da gaske abin da zan ce kenan kai koyi ga irin mutane haka ne ka taso duniya baiwa ne ya Allah ya zo ya aiki ya ba ta ci duniya yadda ya kamata saboda shi mu koyi irin al'amarin da suke halin da suka bar mu tunwa cikin rayuwa
ka ce ka san mahaifinsa ya ka san mahaifin ya shi ma wato mutum ne wanda yake ya yi kokari cikin harkan jama'a harkan kasa da al'umma baki daya?
Kwarai sai dai lokacin da yake regional commissioner ta gani
na'am
regional commissioner na Ashanti ya yi taimako kwarai cikin education da wasu development na ashen shi da kansa ni da shi shekaru mai tsawon the same year kuma na shekaru nan lokacin ni na fara ma makaranta na cikin kasu fai ka gani amma sai in wuce yalwa je har a safu a madiya
shi ma an ce yakan shigo yalwa ya je assembly din nan da abin nan
to ai wannan da yalwan nan da dama mutane sun kufo duka da ma sarkin mambo dukkan su hanyar su kenan su biyo cikin yalwa je makarantar su dukkan su
to Alhaji Usman Auraj kenan a tattauna wasu da Baba Yakubu to ko me mutane ke cewa game da wannan babban rashi da nahiya Afirka da ma duniya baki daya tai ga ra'ayoyin wasu mutane
wato sunana Alhaji Ahmad Rashid Yakubu ana wanda ake ce mai Alhaji Duniya mai sai mutuwan kufi anan ya zama muna ba damuwa kwarai kwarai domin kufi anan na cikin shahararrun mutanen duniya da kuma Ghana ya zama to shi Ghana yake ya fara tun daga scratch har ya kai inda ya kalli muna alfahari da shi Afrika na alfahari da shi mutum ya continue ta ne daga nan kuma shi don shi komai da komai mu ne wallahi mutuwar shi ya zama na babban tikar ne shi ne farkon baki ya taba fara rike kujeran secretary general ne da tun ne shi kuma da'iman yana kula da kasan Ghana kwarai lokacin ya sa ya tashi yana ba da ra'ayi masu kyau yana yin nasiha masu kyau mutuwar sa kuma ya zama na babban tikar mutanen Ghana da West Africa Africa da ke daya da duniya baki daya an rasa babban jego ba mu cewa komai sai dai Allah ya ba kowa hakuri zan ce mu jama'an duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne magajin rafin mai martaba sarkin jango na Kumashi sunana kuma Sulaimana Sharif Idris wallahi yau da safe kan mun ji magana wanda yake ya dan daga zuciyar mu kadan saboda ni rashi da muka yi na dan uwa kufi anan gaskiya mutum ne wanda yake ya bari Ghana mun yi tsaye a duniya duk wanda ya ji wannan kujera na UN kasan kasar da suke kuma kasan ba karamin kasa bane saboda shi din mutuwar shi a yau da safen nan abin mun ji shi kan rati rati ake yi amma daga baya aka tabbatar cewa eh ya rasu da shi abin da zamu ga mu jama'a ne duka Allah za mu hakuri baki daya matsayin mu na musulmi ba abin da za mu ce ce dai rabo na Allah ne mu ba namu bane to shi abin da zan ce kadan ke ne assalamu alaikum farko dai ina ma masu saurare sallama oh sunana Alhaji Bashir Babal Wai wallahi da naji da ton rasuwan kujana na shi kwarai da gaske kusan ni personally mutum ne ne shi sai shi sai sai dan taba zuwa New York ban je gidan shi ba na je New York ne da isu kure mara zuwa gidan shi kuma yana da alheri Allah mutum ne mai saukin lamari ba baya rena yaro ko kai wane ne na ji aminantakan ubannin mu da ubannin shi ne mu da shi mu kenan muna yi har yanzu ya kai yanzu na daga kai United Nations na je ni ku kuma kan je mu gance shi mu fira fira abin da na sani da shi kenan hali shi dai ne shi ga man lafiya akwai wani office ne da ku kana santa duka je wurin suka ba da taimakon book da wani abubuwa da ga bude wurin koyon batun da ina ka ga koyi yanda ake zaman lafiya duka je ka ga wannan shi duka ya bude da ya ci maka maka san gana kware da gaske ba mu rabu da mu ci sai gana kun ci Afrika duk baki da mun yi da ban mu ga tsora Allah ba yi biyara namu Allah sa mu yi duniya salama salama ina da jama'a duka baki daya
To madalla to sai a biyo mu cikin shirin mu na dare inda zamu kawo muku tarihin marigayi Kofi Annan jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agun mu na cewa karfe 11:19 ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji ansar tambayar su Sani Bala Gombe da Aminu Gambo Bauchi kan tsarin gwamnati na mulkiya da jamhuriya da kuma federaliya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar ku daga bakin jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi dake Abuja kuma masani a harshen Hausa Malam Sani Bala wanda yace
farko dai banki akan jamhuriya ko kuma mulkiya wato monarchy ko tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa wato yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa ko wata ƙasa kamar yadda ka sani masaƙin yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa zai mutum yake to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi to da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic to da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da can tele-tele kafin siyasar zamani ta kawo kai a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake a duk inda ka je sarki shi ne shugaban kasa shi ne prime minister shi ne kowa ma abin da ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abin da ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar Girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe irin su Faransa suka dauka su kasashen Turai da makamantansu sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa ko kuma kada ran kada han to ana nan akan haka sai sarakuna suka fara dan rasa mulkin su karfin ikon su ko karfin tasirin su da amintaki da jama'a ana nan sai kasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin da abin da ake kira juyin juya hali misali a kasar Faransa kasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan to lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a kasar Faransa kuma kasashen Turai a hankali suna dosana mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari aka sakar kaɗan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a wato ko kuma waɗansu mutane da ake mutunta su to da haka aka samu tsari iri yau kaji an ce wannan ƙasa tarayya ce wannan ƙasa jamhuriya ce to amma bambancin dai a nan da ya shi ne ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shi ne ake kira sa tarayya wato federal a nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar in ka duba a nan tsarin a nan Najeriya ai da Najeriya ba tarayya ba ce ma mulkin mallaka da ya zai haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu a nan arewa ga daular Sokoto daular Usmaniya ga Kanan Barno a gabas ga daular Benin Empire ko a can a kudanci sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu sai su wato sarakunan tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya shi ne wanda bata zama haka ba sai 1914 aka zo ta zama aka haɗe ta wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya wannan ina iya faruwa ana iya samun tarayya ko kasashe abu saraɗin kansu su yi su haɗu ko kuma turawan mulkin su haɗa su su yi musu kamar yadda mu aka yi mana a nan Najeriya to wannan shi ne abin da ake nufi da tarayya kasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi amma kowace tana da ɗan iko ko ɗan yaya iko yawwa tafi da gwamnatin su a tsakiya gwamnatin tsakiya ta nuna da harkar tsaro da sauran abubuwa su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma Lardi ko kuma Shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. To ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce aka fi mulkiya. Wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ka san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne suka da nama. To a inda duka samu wannan to aka fi haka shi ne ake samun jamhuriya. Inda babu sarki ba sarki ba ne ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki. Mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka ba shugabanci al'amarin mutane to wannan ake kira jamhuriya. Wato republic. Wato shi ne mana Sa'adu Zungura a waƙa sai yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai order. Ita jamhuriya. Wato babu cewa wannan sarkin gari kaza sarkin gari kaza su ne suke mulki. Kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar.
Lallai.
Yawwa a ƙaramin namu misali. Dan nan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963. Wato da sannan dai a zike aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba.
Haka.
Yawwa. Ba kuma mulki na kama karya ba. Mulkin mutum ɗaya.
Bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da 'yan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a Najeriya a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur. Wato kenan dai kamar yadda kai bayani tarayya din nan zai ba da yankuna cin gashin kai.
Yawwa to wannan muhimmiyar tambaya ce. Wato ai Bala Ibrahim abin da za ka gane a nan ai shi kansa tsarin federaliya din wato na tarayya. Shi kuma tarayya ya da tunda an ce tarayya ne. Haɗuwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu. Yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ƙa'idoji a rubuce. Ko ba haka ba.
Haka.
Yana ɗaya daga cikin bin shi kan ma samun kowace irin federaliya a duniya. Zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Bala da injiniyan mu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalaba Sigi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau cewa hakika mutuwar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Kofi Annan babban rashi ne ga duniya baki ɗaya ba wai Ghana ko Afirka kaɗai ba. Allah ya ba iyalan danginsa haƙuri da jure wannan babban rashi mai ɗaci da suka yi. Saƙo daga Shehu Adamu Rajau. Shi ma saƙonmu na gaba cewa yi. Wato rasuwar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan abin juyayi ne ga al'ummar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. To kaɗan kenan da suka samu a kamu ku sai a ci gaba da aiko mana saƙonni yanzu ga baya damuna da labarai a takaice.
Tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan ya mutu da safe yau Laraba kuma ya mutu yana da shekaru 80. Iyalan Annan da gidauniyarsa ne suka sanar da labarin mutuwarsa a wani saƙon Twitter a yau Asabar inda suka ce ya mutu a cikin kwanciyar hankali bayan wani ɗan gajeriyar rashin lafiya a yau Asabar. Shahararren ɗan wasan cricket na duniya Imran Khan ya ɗauki rantsuwar kama aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na ciko 22 a yau Asabar.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin
Baba Yakubu Bakin
da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyar mu ta yau Malama Zainab. Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Nijar karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.
et info pour chacun.